sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugabannin ƙasashen yammacin duniya da suke taro jiya Juma'a a taron harkokin tsaro na Munich sun amsa kiran da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi da neman ƙarin agaji cikin gaggawa domin tunkarar mamayar da Rasha ta yi a ƙasarsa. Kimanin shugabannin ƙasashe da gwamnatoci 40 mai 'yan siyasa da ƙwararru kan harkokin tsaro daga ƙasashe kusan 100 da suka hada da Amurka, Turai da China ne ke halartar taron shekara-shekara na kwanaki uku na ƙungiyar tsaro ta duniya wanda aka tsara don samar da wani dandalin tattauna rikice-rikicen duniya. A karan farko cikin shekaru 20 ba a gayyaci shugaban Rasha zuwa taron ba. A shekarar da ta wuce jami'an Rasha sun ƙi halartar taron wanda aka kammala kwanaki huɗu kafin Rasha ta mamaye Ukraine. Zelensky ya yi jawabi a wurin taron daga ƙasarsa, yana mai kira ga abokanansa na yammacin duniya da su hanzarta su kai agajin soja da aka alkawarta da yake kamanta a rangamar da ƙasar ke yi da Rasha. Da kuma labarin Dauda da Jalut, Zelensky ya ce dole a yi galaba a kan Jalut. Jim kaɗan bayan nan, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi kamar ya amsa kiran inda ya buƙaci duk wasu ƙawayen da za su iya isar da tankokin yaƙi na zamani jiran Leopard 2 zuwa Ukraine da su yi hakan nan take, kana ya alƙawarin ba da tallafin kayan aiki ga duk wanda ya yi hakan. Zanga-zanga kan ƙarancin ruwa a garin Walkeyti da ke kudancin ƙasar Habasha ta rikide zuwa mutuwa. A cewar shaidu, jami'an tsaro sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar inda suka kashe aƙalla mutane 2. Wasu tsofaffin mata ne ɗauke da jarkokin ɗiban ruwa suka fara zanga-zanga da sanyin safiyar rana Alhamis ɗin da ta gabata. Kuma a cewar wani ganau, a hankali ta ƙaru zuwa dubban mutane. A Dane Kifli, wani mazaunin Walkeyti da ke wajen zanga-zangar, ya shaida wa BOA a jiya Juma'a cewa jami'an tsaro sun fara gaya wa mutane su zauna bayan sun tattauna da wasu masu zanga-zangar. Ya ce lokacin da muka zauna ba za mu iya ganin ainihin abin da ake faɗa ba, kuma ba su yi mana ƙarin bayani ba. Ana cikin wannan hali ne da yake ina gaba sai suka fara harba mana barkonan tsohuwa. Mun yi ƙoƙarin ceton kanmu sai mutane suka fara jifa da duwatsu, bayan nan ne suka fara harbi bayan sun tarwatsa mutane. Tawagarin majalisar dokokin Amurka kusan 50 ne suka halarci buɗe taron kwanaki uku na shekara-shekara na harkokin tsaro na Munich don tabbatar da goyon bayan ɓangarorin biyu game da taimakon da Amurka ke baiwa Ukraine. Tawagogin huɗu na shugabannin Democrat da Republican da mambobin majalisar dattawa da na majalisar wakilai sun bi sahun ɗaruruwan 'yan siyasa, jami'an soja da jami'an diplomasiya daga sassan duniya a wajen taron. Jami'an Amurka sun ce tawagar Amurka a wurin taron tana ɗaya daga cikin mafi girma tun lokacin da aka ƙirƙiro taron a shekarar 1963. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta ƙarfafa ƙawancen ƙungiyar NATO da Tarayyar Turai da kuma haɗa kan 'yan majalisar dokokin Amurka. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattijan Amurka da jam'iyyar Democrat ke da rinjaye, Mitch McConnell, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bayan ganawa da 'yan siyasar Jamus masu ra'ayin mazanjiya cewa mun zo ne don mu aika da bayyanannen saƙo ga wannan taro da kuma kowa da kowa a duniya. Ɓangarori biyu na jam'iyyun Amurka gaba ɗaya suna goyon bayan yunkurin taimakawa Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban ɗaruruwan mutane ne ke neman mafaka bayan girgizar ƙasa da ta afku a kudancin Turkiya ranar 6 ga watan Fabrairu da ta lalata gidaje.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu kawo muku ci gaban hirar da muka faro da daya daga cikin komandojin farko da suka kafa kungiyar civilian JTF wato Abba Aji Kalli da aka fi sani da Elda wadanda suka taimakawa jami'an tsaro domin kawo karshen aika-aikan yan ta'addar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya A wannan mako zamu dora ne daga inda Abba Aji Elda ke mana bayani dangane da tambayar da na masa cewar a matsayin sa na daya daga cikin komandojin farko da suka kafa kungiyar civilian JTF a jihar Borno ko tsaya suke cito mutanen da yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su shin ana biyan kudin fansa ne kafin a ceto su ana tattaunawa ne ko kudai ana fafatawa ne kuma inda ya ci gaba da bayani inda yake cewa
a dadin lokacin muna nan a yakin ke karbo su in muka shiga kam nasu muka tarwasa su wanda Allah ya sa suna da dogon kwana za mu ceto su mu zauna su amma yanzu da baby lalama muke yi kuma muna amfani da su wanda suka tuba suka zo su muke amfani da su suke magana da ƴan uwansu suke fitowa cikin ruwan sanyi ba bada wani ransom ba komi
to Alhaji Abaji idan muka duba wanda kuma suke mika miya yanzu da yawa daga cikin ƴan Boko Haram suna yin saranda suna mika wuya kai a tunanin ka me zasu ke mika wuya ne
Allah ne ya kawo karshen wannan abu da du'a'in jama'a
amma ko suna ji
kuma sun zo sun gane abun ba addini bane da dan su akai manyan su kasoci suke da su to yanzu da du'a'in jama'a goma da akai ya taso abubuwa Allah ya bude musu da basira sun zo sun gane suna fitowa kuma in Allah ya yarda na imani da Allah insha Allah rabbi wala kwanan nan zaka gani abubuwan da zai kare
wasu na cewa kaman sun ji ruwan wuta ne daga sojoji me gaskiya magana
wato shi akwai hanyoyin yujewa wayansu abun ba sai mun fita mun yi magana ba saboda yanayin tsoro amma gaskiyan abu ai dadi ma suna jin wuta sun fito ne ai ba su fito ba amma a yanzu din da roƙon Allah jama'a da Allah ya sa Allah ya bude musu fahimtar su suka gane abu cikin tafiyan yaudara ne yafi yawa suka je to ai mun dauki wuka mun sa a cikin mu mun ji mun kashe kafan mu wayansu suna rayuwa da mu suke arzika kansu saboda kai me yasa ba za mu aje makamen mu mu fito a hada mu da al'umma mu zauna mai zaman lafiya ba to a yanzu da nake ga maka suna zuwa gidana ina zuwa gidansu muna tare da su saboda haka wannan ma ci gaba ne
amma wasu suna jin tsoron cewar mutum ina Boko Haram ya kashe mutane ya tuba ya fito a mai da su cikin jama'a kamar zai zama akwai bada kura ba ku gani akwai
process akwai hanya dabarun da zaka bi
amma jama'a suna karban su
yanzu ba kun karbe su ba
wai cikin anguwa ka cikin gari
yanzu na ga maka da gidajen su da matan su suna zuna cikin gari mun karbe su ɗan uwanmu ne
kuma an yafi musu abin da suke
kai ba yafi so da su zuna cikin gari a ba ku zuna cikin gari ba
amma me gaskiya magana ce rosu daga cikin su kaman tuban muzuru suke yi in sun fito sun gaji ne suna kara koma daji gaskiya ne
to tuban muzurun in mutum zai tuban muzuru zai fito ya aiki da mu zai sa ƴan wasa su fito
amma
kuma za su tashi su taimaki gwamnati suna gwamnati ga hanya a yi nasara
amma wanda suke fitowa dinnan kawo yanzu ba wanda ka samu ya taba kara koma cikin daji
ai ba za a taru duka a lalace ba ba za a taru duka a lalace ba ni a sani na akwai wanda suka koma daji wannan kuma me yasa me ya faru kaga in shi abu ya faru sai ka nemi mutanen da abin ya taba su yanzu lokacin da aka fara office of the corridor na ba da shawara dan I am part of it amma da tafiyan ya kai bazan shiga nasu ba aka aje na gefe aka shige akwai malamin mu na Borno akwai iyayen mu sarakunan gargajiya a hada su a dauko mutanen civilian JTF mutanen community na cikin local government din da ai kowa ya san yaron sa sai a dauko yaran nan a dauko mutanen local government kaza a kawo ga yaran ku nan su ma su bada damuwar su ga abin da ya sa su suka shiga wannan abin kuma malamai su nuna musu ga abin da yake tafiya ai mamala a fahimci juna ka gane then me hukuma za ta yi sai hukuma ta koma wanda aka zalunta su aka tarwasa musu gari sai a zo a shiga a yi musu bayani a nuna musu muhimmancin gafatan wayannan mutane muhimmancin karbon su amma fa hukuma ta yi wani abu ta canja kokulawan wanda aka cutar su aka cuce su kuma a ba nuna musu in wani ji wani ma rasa jarin sa a taimaka musu su ma su farfado kafin nan a soko wayannan mutane
to amma ban da wani yake mamaki shine yanzu a Borno kamar hukuma ta ku damuwa da wanda ɗan Boko Haram da suka tuba sai da mutanen da Boko Haram suka musu illa dan Boko Haram in yace ya tuba ya fito za ka kai shi Gombe wannan operation sai kwarru din ana bashi abinci mai kyau ana da sanarwa amma kuma mutanen da su yan Boko Haram suka cutar ba mu ja dauko wani matakai akan su ba suna ta wahala ma wasu su
ai to ba gwamnati Borno take ba amma shi sabbi kulli tana karkashin gwamnati tarayya ne ba gwamnati Borno take
ya amma kana ga kadin yayi a ce mutumin da aka cutar yana wahala kuma wanda ya cutar kuma shi ana abin din sa
a bayani na ba na ga maka ba hukuma ya kamata ta koma ta samu wanda aka cutar su a yi musu tallafi a fado da su kuma a nuna musu muhimmancin gafurtan wayannan yan uwanmu da aka suka fada cikin wannan jarrabawa in za su komo a karbe su ai na ga maka da hali
tunda kana da experience na civilian JTF kamar rashin tsaro da ake fama da shi a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da arewa maso yamma Sokoto Katsina Zamfara da sauransu kana ga menene su ya kamata a ce a wannan yanayin su ma an yi domin a samu dan zaman lafiya irin da aka samu a arewa maso gabas
eto kaga mu a Borno turi ne kai bango kuma sai Allah ya bayyana da civilian JTF so saboda haka kafin nan ma a zo har wani abu zai faru din me hukuma ya kamata yi hukuma ya kamata yi adalci ya tallafa matasa Allah ya barkaci kasan mu Allah ya bamu dukiya Allah ya barkaci kasan nan in shugabancin kasan nan wallahi tallahi suna da jihar mu kasar mu a zuciyar su kuma sun tsaya ga tsoron Allah wala ba za su cika ma wannan abin ba saboda haka su yi adalci a tallafa me talaka yake nema talaka ya samu hanya mai kyau ya samu makarantar da yaron shi zai tafi ya samu asibiti ya samu ya je yayi noman sa ya samu hanya mai kyau da ka kaya shi kasuwa talaka ba ranshi gwamnati
to bari ku mu duba rawan da ita rundunan kawancen dakarun kasashen yankin tafkin Chadi wato multinational joint tax authority ke takawa kamar ya kake ganin kokarin wannan rundunan
to alhamdulillah suna kokari sosai dan yanzu ba za ka ga wani ya gudu ka ko yanzu ka wani aka koro shi a Niger in shigo Nigeria Nigeria ta mai da ita ta tinkare su don ana ma'amala aka kashin nan daga gani ma sojojin Niger da kansu ma sallo kusi wa Nigeria din na Najeriya zai iya sallaka ya shiga na Chad zai iya sallaka to kaga an samu fahimta kuma an samu fa'idan wannan abin tafiya aiki na tafiya sosai
kamar akwai nasarar da zaka ce an samu karkashin shi wannan babban kwamanda da kai magana dazu General AK Ibrahim
ai General AK Ibrahim sai dai mu ce alhamdulillah dan an samu nasara sosai dadi na ko a yanzu da yake cin kasan waje inda abun da ya taba lecture ne mun tura ni shi to wasa muna gani makamai yana damu mu dan cikin mintuna kadan zai kira ka so biyar ko so goma yaya ka bi cika can wajen yaya labari wajen nan ya canju sakalin sa da tata ko mana yanzu sai mu ci alhamdulillah sun yi iya gurgudan kalbin su sun yi aiki sun kuma sabota ka san su
idan muka duba ruwan da sojan ruwa suke taka a yankin kula can kamar me zaka so ga an ce sun an ce kogi bai kare ba kamar wani bangare ne kake ganin ya kamata su kara ko kokari ko mai da hankali ko na
eh to kaga yanzu kan ruwa an share wajajen da kaga ka san akwai abin nan kan ruwa ba a iya shiga don saboda cewa an samu a riga an yi clearing yanzu suna shiga ko ina kuma hadin kai da suke da shi in bita tsakanin su da sojojin jirgin sama da inda in sun je ba za su iya sallake su shiga ba suna magana a jirgin ruwa ga waje kaza a jirgin sama ga waje kaza kaza nan kuma atake za ka gani kai wanda suke tata command a kasa wallahi sai mu ce alhamdulillah in dai zamu gaya kan mu gaskiya suna iya gogo da karfi su in sun yi zamu ce sun yi in ba su yi ba wallahi ba masoron zamu ce ba su yi ba wallahi sun yi
abaji kallin mun
gode ba su yi ba wallahi mun na duniya ba su yi ba amma kuma ai sun yi din zamu nuna duniya gashi sun yi don ba wanda zamu kira ni civilian ne ba amma zan dauki waya in kira airport sai waje kaza na dala jirgi ta ko jirgi ta ci ai duka hadin kai ne ni am civilian ba wannan zan kirga maka ba iya ka to sai dai mu sha alhamdulillah
so abaji kallin mun gode kwarai
to na gode
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma ni Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin zuwar gidajen rediyon da muke kulla da shi
to jama'a barkamu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC. Shin da dan gari dai shiri ne dake bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a ƙasar Hausa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Tattarawa mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina. A tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta Dawakin Tofa. Garin Tattara dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne. Kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin, kamar yadda sarkin Fulani kuma dagacin garin ya shaida min.
To sunana injiniya Ali Abdullahi, kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa, wato dagacin wannan gari na Tattarawa. Dake cikin karamar hukumar Dawakin Tofa jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawan da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hata Kano da Sugaya. To kusan lokaci guda ita ma wannan gari na Tattarawa an kafa ta gabanin jihadin Sheikh Usman da kuma shekara kusan 100 su kakannin Fulani da suka zo wannan gari na Tattarawa ta kawo wanda ake musu lakabi da Ba'awa. Daga kasar Adamawa ta yanzu a lokacin ana ce mata Fongina ko Yola akwai shi kakanmu ana ce masa Ardo Aliyu Abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na Tattarawa kimanin 1700 da yan kai kaɗan wanda ba su kai 20 ba kaga gabanin haihuwar Sheikh Usman ma kenan domin da shi da ɗansa Ardajara duk sarakunan hatsari suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma dan uwansa Ahmadu Jan Dauro to shi ma yazo ya joinin din dan uwansa a wannan gari na Tattarawa akwai dan sa da ya haifa ana ce masa Liman Mallam Yati wanda bayan rasuwarsa shine gaje shi shine limamin Tattarawa shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu dan sa Adamu Jara ya gaje shi shine Arko Adamu Jara to suna nan da ƴaƴan su da ziyar su da dabbobin su da bayin su duka a wannan gari har lokacin da shi Mallam Liman Yati ya sha'awar da ya gurgusa je nan gaban gabas da biki din akwai ne gari da ake cewa Yola nan kwayin su yana nan sai tashi ya koma nan da ƴaƴan sa akwai Mallam Jibr da Mallam Goshi to su waɗannan Mallam Jibr da Mallam Goshi sune waɗanda suka gaji shi Liman Yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa Sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai Mallam Dan Zabuwa wanda da shi ne babban malaminsu shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan Yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Shehu Usmanu daga nan sai suka tattara wajen Arɗo Adamu Jara dan ciya sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga baya shi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani wato Isiyaku sarkin Fulani Isiyaku da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin Fulani ba zai cika ba mu kasa garin Tattarawa a ciki ba a Kano haka ma kuma tarihin Haɗa
sarkin Fulani kai batun Yola kace kamar wajen kasar Bici ina kuma Yola ta cikin birnin Kano
yawa Yola ta cikin birnin Kano da shi Mallam Jibr da Mallam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano Yola ta cikin birni kamar alamin mu ce amma Yola suna nan sun bazu cikin kasar Kano gaba daya
to bari mu kalli wannan gari na Tattarawa wannan masarauta ta haka shi wannan suna Tattarawa daga ina aka same shi
to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa dangin su suka taru a wurin suka hada gari Tintil Azar to daga baya sai aka zo ne mata lakabi da tattara dangi garin Ba'awa
na to yanzu musamman garin Tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin
in banda mu Fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙi tsakanin mu da Magarawa waɗanda kakannin mu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asali yanda suka kafa garin Tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin Tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar Darko yanzu a ce Dal wanda da ana ce mata Tattarawa Dal wato ko sabuwar Tattarawa sabuwa Dal shine asalin amma yanzu Dal kawai ake cewa ko yanzu garin Tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima dinsu baba dinsu da kufayansu
na'am to kamar wacce sana'a ko wani abu garin Tattarawa ya fice ya dar masa'a da za a iya bayyana a duniya
eh to sana'o'in da suka fice a Tattarawa a kusanta ce ta wajen huci na Fulani saboda Fulani daga ko ina suna zuwa suna sauka a Tattarawa yanzu kuma abin da aka ban mana shine dai kiwon da noma
to mu dan koma baya kadan maganar sarautar nan ta Tattarawa ta sarkin Fulani za a iya kiyasa kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki Tattarawa ya zuwa kanka
kaga Arɗo Abu Abi Arɗo Adamu Jara sarkin Fulani Isiyaku sarkin Fulani Umaru sarkin Fulani Ibrahim sarkin Fulani Abubakar sarkin Fulani Muhammadu Babba sarkin Fulani Adamu sarkin Fulani Abdullahi mai Kano sai kini kaina to ina ga goma ne ko sha daya
sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanansa kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku?
To na farko kaga kakanmu sarkin Fulani Adamu kusan dai anan kasar Dakin Tawa sune na farko da suka fara ilimin boko, shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya. Sannan yayi headmaster shi ya buɗe primary ta ringin ya koyar a Shahuci, su malamin Kano duka ɗalibansa ne a Shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samu mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya Magaji Abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne. To waɗannan muna da su mashahurai. Sannan kuma a da can kafin zuwan bokon daga turan muna da attajirai ko garbin bici da kake ji din nan kufayen su na nan a cikin tattarawa, daga tattarawa suka tashi suka tafi.
To bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani. Me za a iya dorarwa don ganin ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu?
Ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi katsina Sakkwato duka. Da aka zo zuwan Bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa. To wannan shi mai da mulungu baya. To amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko. In za ka irga guda uku a ƙasar Dakin Tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha, sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya. To sai kuma asibitin kwana da muke da shi, sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare. To wannan za mu iya cewa shi ne abin da aka samu na ci ga wani zamani a gwamnatance kenan.
Haka tarihin kafuwar garin Tattarawa kenan da ke yankin ƙaramar hukumar Dakin Tofa a jihar Kano, wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi Mai Kano ya shaida min. To masu sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na daɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo Dakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.